يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فرد ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى كسن توا تردكو أتكين واني صابا شرنا فتن رحمة شرن دي كان باكو داما دوم ايكو دا تنبو ينكو ودن دسك شافي أليني دارا يوازوا غمالا دوم انسام مفتا كما نا يأيكو من داسا كون تنبو ينيري تكال لنبو بنوير منا سفري تكو سفري بياري بياري بيار هدو 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 ليا اوكو Dokuma sakon WhatsApp akan 07 7 0 4 0 1 4 5. Ko kuma cikin adireshin email na fatinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Tare da muna Lahadi ne ta 12 ga watan Agustan shekara ta 2018 kuma muna tare da shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad San Umar Jallimo. Baba malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da kinan Kano wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa da tambayoyin naku da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri sai ku biyo mu akramakallah. Bismillah.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bayan haka ɗan uwa masu sauraron mu wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yana daga cikin ayyuka da za mu fuskanta cikin ƴan kwanaki masu zuwa shine abin da ya shafi layya. Layya tana daga cikin ayyuka na ibada da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta ma wannan al'umma, ya kuma kasance hanya ce ta samun lada, ta samun kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, kuma hanya ce ta sanya farin ciki a cikin zukata, kuma hanya ce ta taimaka ma wanda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara za a taimaka masa. Alayya sunna ce daga cikin sunnonin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi layya, yayi wa iyalansa layya. Alayya a bisa kauli wanda yake mafi rinjaye, mafi inganci cikin maganganun malamai, ba wajibi bace. Wanda Allah subhanahu wata'ala ya horewa abinda zai yi layya, idan yayi layya to yana da ladan wanda yayi wannan ibada. In kuma Ubangiji subhanahu wata'ala ya bai hore masa ba babu komai. Hakanan wanda ma Allah ya hore wa din, idan ya ga wataƙila yana da wasu abubuwan da suka fi wannan, ya ga ba zai yi ba, babu wani laifi a ciki. Wannan ita ce magana mafi inganci, mafi ƙarfi. A lokaci Abubakar da Umar, kamar da ya zo a cikin musannaf na Abdurrazzaq Sunan al-Kubra da Baihaqi, suna da wadata amma ba sa layya. Hakanan Abu Mas'ud al-Ansari yake cewa, nakan kasance da wadatata amma kuma sai in ƙi layya domin kada a ɗauka ko wajibi ne. Sahabbai sun yi wannan don su nuna hukuncin wato yin layya ɗin ba wajibi ba ne. In mutum ya samu ya yi, yana da lada. Akwai hadisai da aka rubuto na falalar layya ɗin da dabbar da falalar dabbar layya da sauransu, wanda da hadisai ne da ba su inganta ba. Hadisai ne waɗanda suke na wasu da yawa na ƙarya ne, wasu masu rauni ne sosai, wanda ba su inganta. Babu wani hadisi ingantacce da ya zo akan ga wata falala ta musamman ta abu kaza da mai layya zai samu. Amma dai an san cewa duk wani aiki da mutum ya yi don Allah, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ba shi lada akan wannan. Sai dai mutum an tantance menene ladan nasa, wannan dukkan wasu nusus da suka zo akan wannan ba su inganta ba. Dabbar da ake layya da ita dole ta zama ta cika sharuɗa, dole ta cika sharuɗa. Daga cikin sharuɗan dabbar layya, dole ta zama daga cikin bahimatul an'am. Bahimatul an'am ana nufin dabbobin ni'ima, su ne raƙuma, shanu, tumakai da awakai. واتو الإبل والبقر والغنم. الغنم شيني الضأن والمئز واتو تماكيد أواكي. الله سبحانه وتعالى نتشاو لكل أمة جعلنا من سكن ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قوة الأمة من سنيامتا إبادة واتو دومين سأنبتش الله بيسك أبن دي أذر تاسو ندبو بالنئمة ونسوني بهيمة الأنعام da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a to haka ba a yin layya da wani abin da ba waɗannan ba ba a layya da wata dabba da ba raƙumi ba ba saniya ba ba tinkiya ba ba akuya ba wato ba tumakai ba ba awakai ba dole zamanin suna cikin wannan nau'i ko cikin wannan jinsi a abu na biyu dole ne su san sun kai shekarun da ake bukata su kai a ana bukatar zama saniya ce ko almusinna musinna daga cikin raquma zama raqumin ya kai shekara 5 ta shiga ta 6 insani ya kai shekara 2 ta shiga ta 3 idan akuya ce wato akuya ko bunsuru zama ta cika shekara 1 ta shiga ta 2 idan kuma tinkiya ce ko rago to ana iya yin da wanda yayi wata 6 ya halatta a yi da wanda yayi wata 6 shi abin azan shine aljaza to waɗannan su ne shekarun dabbobi da ake yin layya da su dole su kai wannan shekaru sharadi na uku dole su zama ba su da aibi kar su zama suna da wani aibi da zai hana a yi layya da su aibin nan su ne waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasu aibubbuka guda hudu waɗanda su ne nassi ya zo da su a hadisin al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo al-awra البين عورها الأوراء البين عورها واتو دتكي من إدو ليا كما إرش إدو إين يبين السوسي واتو زمانا قاشنا دكاغن تكاسن إدو إيغاليتا كود إين أمقاقو ليشي كود إين يززغو كود إين يأيبالي فات ودكاغني با يبقاتر سي أي مكبياني ذاك في تشيوا إدن تليا كاغا كينا واجه تلس إدو بي وزا إلي إدو إتبان باب أولا واتوكي مكونيا idan mai ido ɗaya ma ba za a yi da ita ba to ina kuma ga makauniya ta rasa duka idan biyu sannan aibi na biyu shine katta zama almaridatu albayyinu maraduha da zamana mara lafiya ce da ka ganta kaga alamar rashin lafiya ko dai za ka ganta ko shi tana kwance ko tana tafiya laɓaɓo-laɓaɓo wanda wannan zai hana ta yin kiwo cikin ƴan uwanta za ta yi kiwo ba kuma za ta samu wato sha'awar ciye-ciye ba kamar da ƴan uwanta za su ci su zama sun ci namanta yayi kyau sannan kuma rashin lafiyar zai iya tasiri a cikin namanta to wannan duka ba a yin layya da ita ba rashin lafiyar ta ba shi lafiya ce da bata hana ta zirga-zirga da karzar-kazar ba wannan ana iya yin layya da ita amma in dai rashin lafiyar ta bayyana wanda za a iya ga gane cewa wannan dabbar ba ta da lafiya to ba a layya da ita sai wacce take al-arja ita ma al-bayyinu arajuha wacce take gurguwa wanda gurgunta a fili yake wato zamana in tana tafiya da ƴan uwanta za a gane cewa wannan gurguwa ce ba ta iya tafiya tare da sauran tana tafiya da kafa daya tana ɗage kafa daya ko tana tafiya a malgwade to za a fahimci cewa wannan dabbar gurguwa ce to bai halatta a yi layya da irin wannan dabbar ba sai kuma alhazila wacce take raman miya wacce ramatta ta kai matuka da ka ganta za ka ganta a makushe irin abin da ake cewa kafuzuru baya layya sai dai a ci nama kawai amma ba a layya da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci waɗannan aibubbuka a cikin hadisin al-Bara ibn Azib yana cikin muwatta yana cikin littafin sunan da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya yi mana huduba a ciki ya ambaci waɗannan guda hudu ya ce arba'un la tajuzu fil adahi abubuwa hudu ba su halatta a yi layya da su shine sai ya faɗi waɗannan akwai ruwayar da tambayar sa aka yi me ya kamata a gujewa a cikin dabban layya Annabi sai ya ce hudu al-arja'u al-bayyinu dhala'uha wal-awra'u al-bayyinu awaruha wal-maridatu al-maridatu al-bayyinu maraduha sai wal-ajfa'u allati la tanqi waɗannan su ne aibubbuka guda hudu waɗanda aka yi ijma'i akan cewa da sanin dabba ta zama tana ɗaya daga ciki tana da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa to ba za a yi layya da ita ba akwai abubuwa da ana magana akan za su bari ayi layya da dabba ko ba za su bari ayi layya da dabba ba wasu su ce ba a layya da irin ta kamar wacce ta rasa kunni daya ko aka gutsure kunnan ko wacce kafanta ya kare ko ta rasa kafannin guda biyu to wasu daga cikin malami suna hana ayi layya da waɗannan to amma dai kauri rajihi cewa waɗannan bana baya hana yin layya duk da cewa za a so a samu dabbar da take lafiya lau kunnan ta bai gutsure ba kafanta bai kare ba za ta fi akan wacce ta samu wannan din amma dan an samu wacce kafanta rabi ya kare matukar ba jini yake ba matukar ba jini in yana jini amma malik yana sa ta cikin wanda take mara lafiya in zama da tana kafan ya kare jini yana fita to imam malik yana ganin tana cikin almarida albayyinu maraduha amma dan kunnen ta kare ko dan abin nan dan kunnen ta gutsure ko wani bangare nashi ko kafan ta kare ko rabin kafan ta kare wannan duk baya hana ayi layya da ita amma da za a samu wadda ba hakan ba to da yafi kamar yadda yazo a cikin hadisin sayyidina Ali ke cewa umirna an nastashrif al-aina wal-udhun an umarce mu rika duba kunne da ido wato dan a samu wacce take lafiyayya ta wannan bangaren sharadi na hudu daga sharadin dabbar layya ta zama ta mulkin mutum ne wato nashi abin sa dabbar sa ce ko kuma an bashi izini akan cewa yana iya yin layya da ita mai ita ya bashi izini amma duk dabbar da ba ta mutum ba mallakar sa bace ba kuma da izinin mai dabbar ba to mutumin da zai yi layya da wannan dabbar ya yi a banza amma mutumin da zai yi kwace ya kwaci dabba ko ya saci dabba ko ya bi wata hanya ta damfara ya samu dabba to wannan ko ya yi layya da ita ba zai samu ladan wanda ya layya ba domin baya halatta a kusanci Allah ta hanyar saban sa ya halatta wanda yake kula da maraya ko dukiyar maraya a hannunsa idan al'ada ta gudana akan ana yi wa shi wannan musu marayu ne an saba yi musu layya to baban su ya mutu ya bar dukiya ta su ce shi kuma shike kula da dukiyar ba laifi dan ya sai abin layya yayi ma waɗannan marayu layya da shi domin kada ya ji cewa yanzu dan baban sa ya mutu daman ma da ake yanka masa sun daina samu wannan zai jawo masa wata damuwa ko ya jawo masa kuma rayuwar wata damuwa to ba laifi waliyul yatim ya dauki wani abu daga cikin dukiyar ya sai dabba ya yanka musu sharadi na biyar to haka nan baya halatta mutum ya yi layya da dabbar da haƙƙin wani yake da alaka da ita misali mutum ne an bashi jingina ya bada bashi aka bashi jingina dabba to ba a cewa in layya ta zo ya yi layya da wannan dabbar domin akwai haƙƙin wani a jikin wannan dabba din a sharadi na shida ya yanka dabbar a lokacin da aka ce shari'a ta ce ya yanka shine ya yanka dabbar bayan sallar idi a ranar 10 ga wata ranar sallah yana da damar kuma ya yanka bayan wannan har zuwa faduwar ranar karshen kwanakin tashrik ayyamut tashrik sune kwana na 11 12 13 na shi watan zulhijja to mutum na da damar ya yanka tun daga lokacin da aka ce liman ya yanka ko kuma aka ce an yi sallar an gama sallar idi domin ba sharadi bane sai liman ya yanka tana yi wa liman ba shi da ma abin da zai yi sayar da ita da shi in dai har aka sauko daga idi ko aka yi sallama daga sallar idi to shikenan duk wanda yake da abin da zai yanka ya yanka ya yi layya daga nan kuma yana da damar ya yanka wannan ranar har zuwa faduwar rana sannan kuma kashe gari ranar 11 ga wata shi ma yana da damar ya yanka daga hudu al-fijr har zuwa faduwar rana haka nan kwana na 12 kwana na 13 har zuwa faduwar rana to daga lokacin kuma lokacin yanka ya wuce ya kare wannan ita tune lokutan da ake yanka dabbar layya wanda ya yanka dabbar layya kafin liman ya sallama kafin ayi sallar idi ya yanka nama ne kawai ya bawa iyalansa amma ba layya yayi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man zabaha qabla as-salati fa inna ma huwa lahmun qaddamahu li ahlihi wa laysa min an-nusk fi shay wanda duk ya yanka kafin sallah to nama ne ya gabatarwa da iyalansa amma ba malai yace ba ko hadisin Jundub ibn Sufyan al-Bajali radiyallahu anhu yake cewa na halicce sallar idi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace man zabaha qabla an yusalli falyu'id makanaha ukhra wanda duk yanka kafin ai sallah to ya maimaita wannan yankan in yana da hali to ya sake wannan yankan to wannan lokaci ne da ba a yin yanka sai idan an gama sallah to daga nan kuma ayyamut tashrik gaba daya ranar 11 12 13 rana ce ta a ci a sha a ambaci Allah kamar da yazo cikin sayyid muslim ayyamut tashrik da ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillahi azza wa jal saboda haka mutum zai iya yin yanka a cikin waɗannan kwanaki in har ya samu jinkiri yayin yankan wasu malamai suna cewa zuwa faduwar rana wasu kuma suna cewa ya halatta yayi cikin da daddare ne ko da rana amma dai da ranan zai fi yayi da rana wato ko ce daga hudu alfijir har zuwa faduwar rana zai fi dacewa Allah subhanahu wataala ya samu dace
amin suma amin Allah ya sakara alkari tambayar mu ta farko ayu ta zo ne daga Adam Bala Dawakin Kudu yake cewa assalamu alaikum mai yace game da hadisin da yake cewa idan an shiga masallaci kar a zauna har sai an yi sallar raka'a biyu sai to mallan ya ga wadansu suna yin fiye da raka'a biyu shin hakan daidai ne
a raka'a biyu ita ce tahiyatul masjid din kuma wannan baya hana mutum in ya ci gaba da nafila inda lokacin da a lokacin yin nafilan ne bayan ya shiga masallaci da ya raka'a biyu wacce ita ce ta bashi damar ya zauna in yana buƙatar zama to wannan kuma ba yana nufin shikenan ya kulle yin nafila ba in yana buƙatar yayin nafila mutakar dai ba lokacin da aka hana yin nafila bane yana iya tashi yayin nafilfilin sa ba komai wannan ba ita ce tahiyatul ita tahiyatul masjid din raka'a biyun farko din sauran kuma da mutum zai yi nafilfilu ne wanda suke yana da damar yayin su
to sai shi kuma ne yake cewa sunansa Bashir Adamu yace yakan yi sadakar ruwa tun yan shekarun baya kullun domin kansa da kuma iyayensa da sauran yan uwansa da suke tare domin samun lada gaba daya shin yana da kyau ya sanar da su saboda koda wani zai kwadaitu da irin wannan aiki da yake yi koda ba wani ya ci gaba domin koda bayan ransu yace amma bai sanar da su ba jin cewa sadaka mafi fifice ita ce wanda mutum ya yi ta a asirce
babu laifi da mutum ya bayyana aikin sa na sadaka domin ya kwadaitar da wani Allah ya ce in tubulu sadaqati fa ni'ma hi in kuka bayyana sadaka ma dalla da hakan mutum ya bayyana domin ya wani ya gani ya koyi ko ma ya kira wani ya nuna masa ga abin da yake na alkhairi in yana so shi ma ya rika yi babu laifi dan yayi haka
shi kuma yake cewa mahaifiyarsa ce Allah ya mata rasuwa to sai daga baya kuma Allah ya wa mahaifinta rasuwa shin tana da gadan sa
ita ta fara rasuwa ko shi
ita ta fara rasuwa
eh wanda ya fara rasuwa kuma ai ba zai gaji wanda yake da rai ba da ce shi ya riga ta rasuwa to sai ta gaje shi
shi kuma ne yake cewa assalamu alaikum malami ne ne gadan wacce ita kadai ce a wajen mahaifiyarta da ta rasu amma an bar kanwar ta wacce suke uwa daya daga Muhammad wace
ita kadai ce
eh amma tana da yar uwa li ummiya
ita waye ya rasu bata
mahaifiyarta ce ta rasu kuma ita kadai ta bari
to ita dukansu ba ƴaƴan
wacce ne duka
suna da gado duk suna da gado
to sai sakon Shamsuddin Sabiu Ahmad daga Kaduna yake cewa menene hukuncin yin tahiyatul masjid kafin sallar idi idan ya kasance a cikin masallaci za a yi ta
tahiyatul masjid shi kana yi sunansa tahiyatul masjid ba shine ba nafila ce ta idi ba nafila ce ta kashi ga masallaci saboda za ka yi wannan ita wannan nafila raka'a biyu din an nemi ka yi ta ne dan kashi ga masallaci ba dan yana ranar idi ba saboda kowane lokaci ka shiga masallaci akwai buƙatar kai wannan nafila guda biyu rakawoyi biyu saboda ka yanzu ma ka shiga saboda ka za ka yi wannan domin ka zauna
to shi su kuma ne ke cewa yana son ya ji shin sunan Tawfiq za a iya sanya wa mace shi ko kuwa sai dai namiji
to Tawfiq dai sunaye ne a bisa ga al'ada sunaye ne da ake yi wa namiji Tawfiq mun san ana cewa mace Tawfiq ba shi suna ba kaga za ka sa mutum amma dai zai zama akwai bambara kai ta tana yawo da sunan maza
shi kuma yake cewa yaji wani malami yana cewa idan mutum ya sha ruwa da azumi babu kafara akan sa sai dai ya rama daya cewa kafara ta zo ne akan saduwa tsakanin mace da namiji
to shi ma ya rama dayan ai ba zai samu masa nasi inda yake aka ce rama dayan ba babu shakka nasin da yazo da kafara ya zo ne akan wanda ya sadu da iyalinsa a cikin Ramadan a lokacin da yake azumi wannan shine nasi yazo akan sa wanda suka ce zai yi kafara wanda yace zai yi kafara sun yi kiyasin sani akan wanda ya sadu da matarsa suka ce to wancan shi ya keta alfarmar Ramadan ne ta hanyar yin abinda aka hana yayi aka ce kafara to shi ma wannan ai da yace ya sha ko ya ci ko ya sha ya keta shi ma alfarmar yinin Ramadan ne don haka duk abu ɗaya suka yi ya kamata hukuncin da aka yi ma wancan shi ma ai ma wannan wannan shine shine kiyasin da waɗannan suka yi suka ce shi ma zai kafara amma nasin ya zo ne akan wancan sai dai kiyasi ne wannan da ba shi da mahalli saboda kiyasi ba a yin sa a babul kafarat ba kiyasi a babin kafara horo ne da in ba nasi ne zo da wannan horon ba to za a yi kiyasi akan wani da wani ba sannan kuma ci da sha yafi kusa yafi saukin samuwa wato kuwa sama da saduwa tsakanin namiji da mace ko miji da mata saboda haka kaga ana iya tsananta a wancan saboda ba wani abu ne da yake faruwa da sauki sabanin wannan wanda zai iya faruwa cikin sauki haka babin kiyasi a wannan babin akwai duba kiyasi ne ma alfarik sannan kuma kiyasi ne ba a mahallinsa ba mahallin da ake kiyasi ba wanda duk ya ci ko ya sha babu shakka ya karya azubinsa kuma ya keta alfarmar Ramadan kuma ya dauki alhaki da Allah kadai ya san girman abin da ya dauka yana buƙatar ya yi ta tuba da istighfari da neman yafiyar Ubangiji subhanahu wataala da yawaita azumin mukan nafila a rayuwarsa domin wataƙila Ubangiji ya cike masa wannan gibin da ya samarwa kansa
ta shi kuma ne ya ce assalamu alaikum malam ya ce yana da mata kuma ya sanya ta a makarantar islamiyya ana koya mata karatu na alkur'ani da sauran littattafai na addini har ma za ta iya karanta alkur'anin amma kuma sai ya ce ba ta yin hakan sai dai karatun littafi a waya kuma ya hana ta taƙi hannuwa shi yake tambayar da Allah malam me ya kamata ya yi
to shi dai ya kamata ya ci gaba da matsa mata tunda matarsa ce ci gaba da matsa mata taimake ta har ta fahimci muhimmancin abin da yake so ya dora ta akai kuma gane illar abin da take kai kai ya fita rai kada ya sare kada ya gaji ya ci gaba da yin haka uwar ƴaƴansa ce kuma ita ce take za ta kula da ƴaƴansa ta yi musu tarbiyya ta dora su akan hanyar da ta dace to zai so kanta ta zama ta kintsu ta san meye muhimmancin ilimi na addini ga ƴa mace a rayuwarta ta fahimci wannan saboda kai ya fitar da rai kai ya kuma yi abin da ya sanyi ya ci gaba da kokari
to sai sakon Abu Bilal yake cewa shine tambayar sa ita ce zai iya sayan akuya ko tinkiya ya bayar kiwo amma kuma wanda ya baiwa kiwo din shine zai rika ciyar da wannan dabbar saboda haka idan ta haihu sai shine kiwon ya dauki daya idan ta sake haihuwa shi kuma mai akuyar sai ya dauki guda daya shin hakan ya halatta
wasu malamai wato malamai sun yi sabani akan wannan matsala din wasu daga cikin malamai suna ga babu komai dan mutum ya bayar da dabba ko dabbobinsa kiwo ga wani akan cewa abinda suka samu suka haifa su kuma nan za su yi tarayya akan abinda suka haifa suna ganin babu wani wani akwai riwaya ta Imam Ahmad akan wannan akwai kuma shine zabin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da almajiransa Ibn Qayyim suna ganin daidai take da muzara'a da musaqat sun yana da gona ya ba mu wani gona da ce noma abinda suka samu na amfanin gona to shikenan zai ba shi wani kaso a ciki ko ga gonarsa nan ya shuka ya yi shuka a ciki shi kuma ya zauna ya rika bata ruwa yana kula da ita abinda aka samu na amfanin gona zai ba su wani kaso a ciki sai to wannan ma haka ne ya ba shi dabbobinsa ga su ne ya kiwata abinda aka samu na ƴaƴa na ƴaƴan da suka samu su kuma kowanne zai rika samun wani kaso a ciki kace wannan babu komai jumhur yawa daga cikin malamai suna ganin bai halatta ba domin suna ganin ijara ce mashhulatul ajr wato kamar an ba mutum aiki ne amma bai san me zai samu ba bai san ladan sa ba tunda naka ba dabba kana kiwatawa ai ba a kai ne zaka sa ta haihu ba kana yi kiwatawa ka dade kana ta kiwo ta ki haihuwa kuma a juma'a ana kiwo wata kai ga haihuwa bata mutu ko ta zo haihuwar ta mutu kaga duk abin da kai a baya tashi a babu to shi yasa wasu daga cikin malamai suke hanawa amma dai Ibn Taymiyya ya ce babu wani dalili da yake nuna haramci don haka dan an samu wannan babu komai
to sai Shu'aib Muhammad shi kuma yake cewa yayin da mutum ya baiwa wani kudin sa ya juya masa shin ya kamata a ke raba ribar
raba ribar da suka yi yarjejeniya su tsakanin su da wanda zai juya kudin da shi mai kudin suka su duba su ga da yawan kudin da kuma yawan aikin nawa ya kamata su dauka wato percentage nawa wannan ya kamata a bashi percentage wannan ya kamata a bashi kayu su yi rabi da rabi ganin cewa ta kila juyawar kanta aiki ne babba kusan ba zai kasa yawan ba zai karfin aikin ba zai kasa karfin jarin ba to shikenan sai su yi 50-50 50-50 kowa ya samu 50 cikin 100 na ribar da za a samu ko kuma aka duba aka ga cewa a dukiyar na tana da yawa aikin nashi bai kai girman dukiyar ba ce a to mai dukiya yana da 60 ko yana da 70 ko yana da 30 ko 40 ko kuma a watakila aikin girman sa yafi dukiyar ma ya halar da za a samu ribar tafi dukiyar kankanta to ce watakila shi mai juyawar yana da 60 shi mai wannan dai tsakanin su ne su za su tantance abinda dai bai halatta ba shine zamana kawai a ce duk shekara ko duk wata kaza zai ba shi 1000 kaza a iyakance to ce ga miliyan ɗaya amma duk wata za ka karɓa 50 wannan haramun ne saboda 50 din nan yana iya rasa ta mai zo a watan ya kare shi bai ma samu 50 din ba kaga dole ya dai samu 50 din ya ba shi ana iya samun kazamar riba ko in ce riba mai yawa Bahaushe yake ce kazamar riba wanda inda za a tsaya farko a ce a wannan ribar ce san za a samu ba zai yadda da 50 din ba zai kai shi 100 ko 200 to kamar dai abin zai zama kamar wata caca saboda wannan ba halatta ba sai dai zama aljuz'ul musha'ani ya zama na wani abu ne wanda ba a kayyade shi ba sai dai a sa masa percentage kawai wannan sai wannan abu ne da yake komawa ga su masu yin mudaraba din masu ciniki din a junansu masu haɗaka din a junansu su ne wanda za su iya tantancewa za su yi wato kasari ba
malam shin gaskiya ne hadisi ne maganan da ake cewa idan mawaki ya mutu za a rika tashin sa duk lokacin da aka kunna wakar da yayi
na ban san wannan hadisin ba gaskiya ban san shi ba
to sai Idris Balaji Jinyu yake cewa assalamu alaikum da Allah malam idan mutun ya rasu ya bar mahaifinsa da mahaifiyar da kannan sa maza da mata sannan ya bar matarsa da ƴaƴa idan matar ta yayi iyayensa za su iya karbar ƴar sakamakon idan aka bar wa uwar inda take din akwai karancin tarbiya
to uwa ita ce tafi cancanta ta rike danta ko da saki ne sai idan ta yi aure in ta yi aure kam sai ta dawo da dan zuwa ga mijinta ko dangin mijinta amma wannan yana tare da maslaha har ila yau ta yaro idan tana duba maslahar ta yaro ba wai tana watsar da maslahar yaro ba koda an ce bangare kaza su suka fice cancanta su karbi yaro to idan ya kasance su waɗannan ba za su kula da shi ba an kula cewa akwai sakaci ta bangaren su wajen kula da wannan yaron to shari'a na karbe yaron ne ta bayar da shi ɗaya bangaren da zai samu maslaha zai kasance zaman sa a wajen uwa zai iya bayuwa zuwa ga rashin samun tarbiya mai ta kwarai saboda irin zamantakewar da take ko da zamantakewar gidan da take shari'a na da damar ta kwarbi dan koda kuwa bai kai lokacin da za a iya karɓar sa ba a dada shi ruwan gurin waɗanda za su kula da shi ko kuma yana hannun iyayensa maza amma kuma rayuwa ce suke mara kyau ba tarbiya ba kula ba to idan uwa ta je ta kai koke shari'a na iya kwacewa ta dawo mata danta ko ƴarta idan har an kula cewa zaman sa a wajen bangaren mahaifinsa zai cutu
ta sayan take cewa malam shin me al'ada za ta iya daukar alqur'ani kuma za ta iya shiga masallaci har ta yi bacci a cikin sa
to insha Allah wannan tambayar cewa me al'ada wasu malamai suna hana ta daukan alqur'ani duk da cewa babu wani nassi karara da ya fito ya hana la umma da ake magana akan tsarki na'am tsarki musahabi ne ga duk wanda zai yi wani abu na ambaton Allah zikiri annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ya ambaci Allah cikin halin tsahara cikin halin tsarki to haka akwai kamala a cikin haka matar da take al'ada tana cikin wani yanayi da ba tsarki amma ko ba ita haifarwar kanta ba wani abu ne da Allah subhanahu wataala ya rubuta shi ya kaddara shi ga ƴaƴan ga ƴaƴa mata kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna hadha shay'un katabahu Allahu ala banati adam to haka wani abu ne da Allah ya kaddara musu to a daidai lokacin a ce ba za su ambaci Allah ba ko ba za su karanta alqur'ani ba sai dai su karanta ayoyin da za su nemi tsari da su kawai ko idan mai koyarwa ce za ta dakatar da koyarwarta tana bukatar dauka alqur'ani dan ta koyar za ta dakatar da wannan koyarwa saboda tana al'ada ko tana zuwa koyo a ce za a dakatar mata da karatu saboda al'ada al'adar nan ta kila tana daukar lokaci kafin biyu ta kila kai kwana biyar wata shida ta ba bakwai wata fiye da haka a ce duk tsawon waɗannan kwanaki a duk wata za ta yi hakuri ba za ta yi karatu ba ba za ta karantar ba idan mai karantarwa ce wannan akwai takurawa akan abin da mutum ba shi yi wa kansa sababinsa ba tare da kuma babu wani nasi karara da yake nuna cewa yin hakan haramun ne ko ba kyau saboda ka idan har tana bukatar karanta alqur'ani ko za ta yi da ka ba ta dawo alqur'ani ta karanta ba komai ko in tana karatu tana zuwa makaranta tana daukan alqur'ani ta je makaranta ko karantarwa take tana daukan alqur'ani ta karanta saboda bukatar ta daga haka kuma da kasancewar ta cikin wani yanayi da bata da ikon kawarwa da kanta wannan yanayi sai lokacin da lokacin sai ya kare sabanin mai jaraba shi mai jaraba wani abu ne wanda a kowane lokaci zai iya kawar da shi ba wani abu ne da zai rike shi wasu lokuta har za a ce shi ma yana neman a bashi wani hanzari saboda haka sai shi ya wanka amma dai wace mai haila wannan bai kamata a yi mata wani takunkumi ba shiga masallaci shi ma sabani da malamai wasu suna ganin babu wani rashi sahihi da ya hana ta shiga masallaci musamman ma idan aka tabbatar cewa ba za ta bata masallacin da jinin al'ada ba dan shi ne al'ada da najasa ne aka tabbatar ba za ta bata masallaci ba wai hadisi wanda ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la uhillu almasjida li ha'idin wa la junub man halatta wa mai haila ko mai janaba shiga masallaci ba hadisi ne mai rauni hadisi ne mai rauni kuma ya tabbata cikin sahih bukhari cewa ko wata kuyanga da aka yi mata sharri cewa ta saci abun wuyar wata yarinya in wata kabila daga baya kuma Allah ya kubutar da ita ya bayyana cewa ba ita ta yi ba ta zo na wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya aje ta a masallaci tsawon wata guda mace ba ta zama ba al'ada al'asulu shine za ta yi al'ada kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba aje ya sharɗanta mata cewa in kin tashi yin al'ada ki fito ba wanda yake nuna wasu malamai suke ganin cewa wani ya nuna cewa ba haramci a ciki don haka dan ta shiga masallaci idan da bukatar haka ko sauraron karatu ba a cewa ta yi laifi matukar dai ba za ta bata masallaci ba idan musamman yanzu da akwai hanyoyin kare jinin yadda ba zai bata ko sutura da take jikin su balle ba ta masallaci kaga ba zai dan wannan ba za a hana ta shiga ba
ta sai Usman Tayyib tona yake cewa yana neman karin bayani game da inganci ko rashin ingancin hadisi na Ummu Aisha Allah ya kara mata idan wanda take cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya fito daga bayan gida yana fadin gufranak
hadisi ne tabbatacce Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa gufranak wato shi ne kusan ma wanda kawai ya inganta a cikin abin da ake fada lokacin da aka fito daga banɗaki wato gufranaka ina neman gafaraka ya ubangiji gufranaka mutum zai iya fadar haka
to sai shi kuma ne kici assalamu alaikum daga Ibrahim Muhammad Gani Gombe yake cewa tambayar sai tace yana buƙatar ƙarin bayani akan hadisin la tasumu yawm as-sabti illa fi maftrid alaikum yake cewa yana tambaya ne akan azumin ranakun tasu'a da ashura azumin ranar arfa azumin annabi Dawud da makamantansu idan sun kasance ranar asabar din to mutum ya halatta ya azumce su
To wannan mun yi magana a wasu darussan mu da yawa akai kusan tsawon awa daya akan wannan mas'ala din. Hadisin la tasumu yawma sabti illa fi muftirida alaikum malami sun sabani wajen inganta shi ko launana shi wasu da yawa sun launana shi wasu kuma da yawa sun inganta shi. Akwai da yawa waɗanda suka launana shi akwai kuma da yawa waɗanda suka inganta shi. Sai dai kuma waɗanda suka inganta shi din su kansu sun yi sabani wajen fahimtar abin da yake nunawa amma dai a dunkule a takaice a gajarce zamu iya cewa a hadisin ya tabbata kuma ba yana nufin hana azumi ranar asabar mutlaka bane yana hana azumin ranar asabar mutun ya dauke shi ya ware shi da azumi kamar yadda ake azumtar litinin ake azumtar alhamis mutun ya riga cewa bari azumci asabar amma idan zai azumci asabar tare da juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci juwairiya da sai da haka cikin da yaga tana azumi ranar juma'a yace kada ta yi sai dai idan zata yi azumi gobe ko kuma zata hada da ranar alhamis ko alhamis juma'a ko juma'a da asabar wannan ya halatta kaga asabar ce amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa biyawmin qablahu aw ba'dahu sai da yinin da yake gabaninsa shine alhamis ko kuma yinin da yake bayansa shine juma'a sannan akwai azumumuka waɗanda su kuma ba wato suna da falala shari'a ta zo da su amma azumin arfa kamar azumin tasu'a da ashura kamar azumin sitti shawwal waɗanda azumta suna kan iya faduwa cikin ranar asabar mutum zai iya azumta su koda kuwa sun faɗo a cikin wannan rana domin ba ranar ya nufa ba ya nufi yin azumin wannan lokaci ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana faralarsa idan ran arfa ce tana faɗo a ranar asabar ta zai iya azuminta saboda nan ba yana azumin ranar asabar ba ne yana azumin ranar arfa ne saboda haka wannan babu komai duk da cewa akwai cikin malamai waɗanda suka ganin an hana azumin ranar asabar koda kuwa an haɗa ta da wata rana koda kuma ta faɗo cikin wata rana mai falala to ma wannan magana tana da rauni gaskiya
to sai sakon Isa Lawan Dala yake cewa menene matsayin musabiha da wanda ba musulmi ba
ba wani abu dan kai musabiha da wanda ba musulmi ba a jikin wanda ba musulmi ba ba wai shine najisa najisa ce ma'anawiya ba hissiya ba najisa ce ta ma'ana shine kafircin da yake tare da shi da shirka da yake tare da shi ita ce najisa kamar da Allah ce inna wal mushrikuuna najis fala yaqrabu al masjid al haram ba'da amihim hadha mushrikai najisa ne kas su kusanci masallaci mai alfarma bayan wannan shekarar ta su to da ka najisa saba najisa ce da zaka taba ka ta biyo ka ba kamar najisa bawali misali in taba ka najisa ta taba ka yasa zaka shiga kasuwa ka kuyi gogayya da su ba tare da an umarce ka kawai ke wani abu na abin nan ba ba kan najasar su ba hissiya ba ce ma'anawiya ce kamar najasar caca da Allah ya faɗa innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan kamar najasar da Allah subhanahu wataala ya faɗa na gumaka gumaka duwar watsu ne ko itatuwa ne amma la kira su rijs wajtanibu rijs min al awthan wajtanibu qawla zur aka kira su najasa ana nufin najasa ce ta ma'ana abu ne mara kyau abu ne mai muni a gurin Allah amma ba yana nufin in sun taba ka ko ka taba wani abu da aka sassaka na gunki ba shikenan ka tabo najasa haka shi ma kafiri najasa ce ma'anawiya ba hissiya ba najasa ce ma'anawiya don haka in ka gaisa da shi ba wai da najasa ka gaisa ba najasa tana zuciyarsa haka ya halatta ba wani abu
da sakon Sani Abdu daga Maiduguri shi kuma yake cewa malam wacce hanya zai bi domin ya ga Allah ya karbi addu'arsa
Allah ce falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun ka bi Allah subhanahu wa ta'ala ka kaskantar da kai gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala ka kyautata alaƙarka da ubangiji subhanahu wa ta'ala sai Allah ya karbi addu'arka galibi abinda yasa addu'o'in mutane suke tafiya ba sa kalkuwa saboda mutum bai kyautata alaƙarsa da Allah ba lata yi su falyasta jibuli Allah ta neman su ansa kirana sai imani da ni to mutum ya ki ansa kiran Allah ya ki imani da Allah ya ki yadda da Allah sai ya shiga cikin wata mutuwa sannan zai ce yana neman Allah ya taimaka masa saboda ka kyautata alaka da bawa da ubangijin sa yana taimaka wajen idan mutum ya roki Allah Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala sai ya ansa masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifuka fi ash-shidda ka san Allah subhanahu wataala lokacin da kake cikin yalwa sai ya kawo maka agajinka ya san da kai a lokacin da kake cikin wato tsanani kake cikin matsuwa
ta sai shi kuma nan sabon yake cewa malam wacce addu'a ce zai yi domin Allah ya azurta shi da mace ta gari da kuma yara na gari
to yayin da addu'a da suka zo alqur'ani rabbana hab li min ladunka zurriyatan tayyibah innaka samiu du'a rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ko da Hausa yayi addu'ar sa Allah ka bani zurriya ta kware ka bani mace ta kware ka bani yaya na kware masu albarka wanda za su tashi cikin biyayya gare ka dai kalmomi masu kyau ya rika ambata lokacin da yake karatun alqur'ani ko lokacin da yake azumin nafila ko lokacin da yake wata ibada ya kusanci Allah subhanahu wataala ya daga hannu ya roki Allah ya fada masa me yake bukata ubangiji yana jin sa yana kuma ganin sa
Bashir Usman Tarauni ya ce assalamu alaikum dan Allah tambayar sa ita ce menene hukuncin cin naman zomo domin ya ga shi ma yana da fika
zomo baya da fika ta farauta fika saba ta farauta bace amma yana da fika hadisi ya zo cikin sahih al-bukhari Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ya farauto zomo ya kai wa Abu Talha mijin mahaifiyarsa ya kai masa Abu Talha ya gasa ya dauka ya dauki kwankwaso da cinyoyin ya kai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi ya karba wannan shi yake nuna halaccin cin zomo saboda cin zomo babu wani abu
to sai Sadisu Zakariya Kaduna yake cewa dan Allah malam mahaifiyarsa ce ta kwanta rashin lafiya kafin watan Ramadan komai sai an yi mata har kusan watan Ramadan din ya wuce shin ina hukuncin azumin nan da bata yi ba
a wanda duk yake rashin lafiya an dauke masa azumi man kana minkum maridan aw ala safar fa iddatu min ayyamin ukhra naka duk wanda baya da lafiya Allah ya bashi damar ya sha azumi har sai ya samu lafiya ya rama idan bai samu lafiya ba shikenan bai zama ana bin shi ba sai idan ya samu lafiya sannan yake da damar ya rama haka in har ta rasu misali bata samu ta yi ba to ba a cewa sai an biya mata tun zaman can an ba ta rangwame ne cewa ta sha in an ta samu ta dama ta rama to kuma Allah bai ara mata damar ba haka babu komai da za a yi mata
da sai Muhammad Aminu kofar madaki ya daija yake cewa malam ya je makabarta ne sai ya ji ana kiran sallah to shin zai bila dan a yayin da yake kiran sallar nan kuma idan an yi dadda kiran sallar zai yi addu'a a wannan makabarta
eh bana ba addu'a makabarta in ya je makabarta ba addu'a da ya je me yayi ba ana zuwa a yi mata addu'a ba ai ba ce aka haramu ne ambaci Allah a inda kabari yake ba haka ne to ya zai yi mata addu'a kina duk addu'a ce kake Allah ya kaza Allah ya kaza Allah ya kaza zaka iya bil ansawa mai kiran sallah za kuma kai addu'a
sai shi kuma ne yake cewa shin wajibcin daidaita sahu ya shafi farilla ne banda nafila yace domin yakan ga mutane da azumi idan ana tarawihi ba sa sai da sahu sosai
sai da sahu yana da alaka da duk wani sahu ba wai sai na farilla ba sai ya kai sahun sallah ba ce sahun sallah farilla ba
da sai wannan tambayar kuma take cewa assalamu alaikum shin ana iya yin ta'awizi da addu'ar bude sallah a sallan nafila shin yazo a sunna canza waje domin yin nafila tambayoyin sa guda biyu
eh zaka yi du'a yana nufin du'a al-istiftah ko ana iya yin addu'ar bude sallan nafila annabi yayi a sallolin nafila daban-daban kuma hadisin Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil hazwa qashi addu'a na sallar dare ne hadisin Abdullah ibn Abbas Allahumma anta nuru lakal hamd anta nuru samawati wal ard lakal hamd anta nuru samawati wal ard wa man fihinna azwa qarshi shi ma sallar dare ce sallar nafila ce canza guri domin yin nafila bai zo a hadisi marfu'i ba wato hadisi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya inganta takamaimai da cewa in za a yi nafila sai an canza guri amma ya tabbata daga cikin aikin wasu daga cikin tabi'ai cewa sukan canza guri in za su yi nafila idan mutum ya yi ba wani abu
sai ne ce menene halaccin yin nafila bayan sallar asubahi bayan mutun ya riga yayi raka'atan alfajr da kuma tahiyatul masjid
ba halatta mutun ya wuce sallah bayan an sallar asubahi sai da in ya manta raka'atul fajr ko ya makara bai samu yayi raka'atul fajr ba ya halatta ya rama ta baya ga ita babu wata sallar nafila ta halatta a daidai wannan lokacin da annabi ya hana
ta sai sakon Muhammad Ahmad Kofarwa yake cewa menene hukuncin bayyana kabbarar harama domin wasu in sun zo sallah sai dai su daga hannuwa ba za a ji kabbarar ta su ba
ba sharadi bane sai ya daga murya amma dai ya furta din ba ya bar abin a cikin sa ba abinda zaka bari a cikin sa baka furta ba to ka yi shi ba ba wai saka ta aka ce kai a zuciyarka ba ko kai niyyarta dole sai ka furta koda ko baka daga murya ba wato harshenka walle banka su motsa in ba a samu wannan ba to ba kai kabbara harama ba in ba kai kabbara harama ba ka da sallah amma ba sharadi bane in tashi furtawar sai kuma an jika ko ne ne sai ya jika ko an ji sautin ka ya daga wannan ba sharadi bane
sai wannan mai tambayar take cewa assalamu alaikum mallam tana tambaya ne game da macen da ta yi bari shin jinin bari baya hana sallah da kuma sauran ibadu
a bari idan ya kasance mace ta yi bari bayan an halicci wato bayan yaro ya kai wata hudu sai ta yi barin sa to ya kwana 120 sai ta yi barin sa to wannan ya zama mutum haka wannan jinin haihuwa ne saboda ka zai ta masa zama za ta masa abin da take wa jinin biki za ta zauna har sai ya dauke ta yi wanka tsawon kwana 40 bisa kauli mafi rinjaye ko kwana 60 bisa wani kauli na wasu malamai sannan idan ta yi waɗannan kwanaki ko bai dauke ba za ta yi wanka su ci gaba da ibadatar amma idan bari ne na wata ɗaya wata biyu ta uku to wannan bai zama halitta ba to wannan jinin ba a sa cikin jinin biki saboda haka wannan ba zai hana ta yin ibada ba
to sai sakon da ya zo daga Abdulhamid shi kuma daga Kamaru yake cewar shin menene bambancin wankan janaba da kuma wanka na haila
dukkan su wanka ne wanda ake yi na wajibi da wankan janaba da wankan haila dukkan su wanka ne na wajibi laika wankan haila ya takaita ne kan mata tsabanin wankan janaba maza da mata duk za su yi wankan janaba kuma duk abin da ake bukata a cikin kowanne daga cikin su shine gama jiki da ruwa da ciccudawa zama an gama jiki da ruwa kuma an ciccuda wannan shine alqadr almujzi abinda ake bukata a samu a kowanne abin da ya shafi kuma tsatsefe kai kaga wannan ya danganta da mace da take da gashi da wace ba ta da gashi da namiji da mace namiji baya da gashin mace haka kaga yadda zai zuba ruwa akan sai tsatsefa ba haka ne mace za ta yi ba amma dai dukkan su abu guda ne wato wanka ne na wajibi shi yasa in aka yi ɗaya ma in mace tana da janaba kuma ta zama ta samu al'ada to ta tashi yin wanka tana yin ɗaya dukkan su kuma zai dauke duka biyu
ta sai sakon Shehu Lawal Makama yake cewar malam menene hukuncin wanda yake sauke alqur'ani a wajen takara kullum
to annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake sauka alqur'ani kasa da kwana uku ba zai fahimci shi ba saboda ka kuma kai kana son kai abinda zaka fahimta ne zaka annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya karanta shi kasa da kwana uku lam yafqahu ba zai fahimci shi haka yana da kyau mutun ya laba shi a kalla kwana uku din ya karatu a nitsi ta yadda zai zama yana ba wa haruffa haƙƙin su kuma yana tadabburin abin da yake karantawa da ce afala ya tadabbaru na Qur'an am ala qulubin aqfaluha ba su yi da tantantini game da ayoyin alqur'ani ba ko kuma zukatan su ne a kukkulle saboda haka ba daidai ba ne a sunnance ba ya saba wa sunna mutum ya yi irin wannan karatun haka na gaggawa ba tare da nutsuwa ba
malam Allah ya saka alkari masarar duka da wannan muka karshen shirin a wannan mako sai dai kuma za ku yi aiko da naku sakonin tambayoyin ta hanyar rako da rubutaccen sakon text akan 0805544413 da kuma 0818985680 sai kuma sakon WhatsApp akan 0703604145 ko kuma dai cikin adireshin email na fatin rahma at yahoo.com da kuma shafin fatin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. A madadin shi malami namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda ya tattara wato sautin akan na'ura shine Saifullah Usman Usman Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa law anna katabna alayhim an qutulu أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا